نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya da fuskokinmu a wannan gari mai albarka na Gumal a cikin jihar Jigawa a wannan dare na Lahadi, kuma ce yammacin Lahadi, daren Litinin, yau 14 ga watan Rajab, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436, wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 5 miladiya ta 2015. Mun yi wa Allah ta'ala godiya da ya bamu damar wannan haduwa a wannan gari a irin wannan lokaci, ba don wani abu ba, sai don mu yi muzakara a junanmu, mu tattauna abin da ya shafi addininmu, mu karanta hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da jin bayanan malamai dangane da shi. Babu shakka ni'ima ce ba kankanuwa ba Allah ta'ala da zai ma bawansa, ya sa masa kauna da sha'awa da san addininsa a zuciyarsa, da kuma sa masa kuzari da karsashi na yaje ya saurari dukkan wata magana da take da alaka da addininsa, musamman ma abin da ya shafi littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka mu yi wa Allah ta'ala godiya bisa ga wannan ni'ima da ya yi mana, mu kuma nemi ya ƙara masa, ya ƙara mana, saboda ya yi mana alkawarin cewa idan muka gode zai mana ƙari, la in shakartum la azidannakum. Saboda haka muna yi wa Allah ta'ala godiya da wannan gwaggwabar dama da ya bamu. Kamar yadda ɗan uwa Malam Ibrahim ya faɗa a wannan dare a cikin wannan takaitaccen lokaci, za mu karanta hadisi ne ɗaya daga cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu, mu kuma yi takaitaccen bayani a kansa. Wannan hadisi ba wani hadisi ba ne illa hadisin da kuka sha sauraron fassararsa da bayani a kansa. Saboda haka tunatarwa ce kawai za mu yi, ba sabon abu za mu faɗa ba. Hadisi ne ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim da Imam Malik a cikin Muwatta da Imam Ahmad a cikin littafin sa al-Musnad da Imam an-Nasa'i da Ibn Khuzaima da malamai da yawa sun ruwaito shi da kyakkyawar salsala ta hanyar wani malami da ake ce masa Ubaydillah ibn Umar al-Umari, shi kuma ya ji daga Khubayb ibn Abdurrahman, shi kuma ya ji daga Hafs ibn Asim, shi kuma daga Abu Hurairah radiyallahu anhu, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ونشين حديث دا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي توشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ صلى الله عليه وآله وسلم يتي متاني قدابكوي الله تعالى زي سنياسو أتكين إنوارسا ران الدباب وتإنوى سي إنوارسا نفر قنسو الإمام العادل شوغبا آدلي نبي شاب نشأ في عبادة الله سوري متاشي وانديتاشي يجرم أتكين بوتر الله نأكنسو رجل قلبه معلق في المساجد متمن دزوت يسا هر كل تنا راتي تكيم مسلاتي وتتنا دم فرد مسلاتي سينهود رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وسمتاني قدابي ودن دسك سوجونا سدن الله suka hadu akan wannan kuma suka rabu akan wannan sai na biyar rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah mutuman da wata mace kyakkyawa mai matsayi mai asali ta neme shi da fasikanci yace ina tsoron Allah sai na shida رجل تصدق اخفى da ainihin mutumin da ya fitar da sadaka ya bayar a boye hatta la ta'lama shibaluhu ma anfaqat yaminu har kai ka ce hannunsa na hagu bai ma san abin da hannunsa na dama ya bayar ba sai na shida رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه mutumin da ya ambaci Allah shi kadai ba tare da yana tare da wasu ba a shi kadai fa fadat aina idanansu idanuwansa suka rika kwarara wato suka rika fitar da hawaye ya rika kuka saboda tsoron Allah wadannan mutane guda bakwai sune wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa albishir da wannan albishir na samun inuwar Allah ranar da babu wata inuwa sai tashi malamai suna cewa kamar Ibn Abdul Barr yana cewa wannan hadisi yana daga cikin mafi kyan hadisai waɗanda suke bayanin falalar ayyuka yana daga cikin mafi gamewar hadisai yana daga cikin mafi falalarsu yace wa hasbuka an tuhita ilman bi annahu man kana fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluhu lam yanalhu hawlun aw lam yanalhu hawlul mawqif yawma alqiyamah malan yace ya isa ka gane cewa wannan hadisi ne mai falala da ya fada ayyuka masu falala cewa dukkan wani wanda ya shiga cikin wannan jerin gwano da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata zai tashi ranar gobe kiyama a cikin inuwar Allah ranar da babu inuwa sai inuwar Allah waɗannan mutane guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata za mu ga akwai wani abu guda ɗaya da ya hada su duka wato wata sifa guda ɗaya da su gaba ɗayan su suka sifantu da ita ce sifar haƙuri da juriya da saba wa san zuciya da bin abinda ransu yake sha'awa, sun danna zuciyarsu, sun saba wa zuciyarsu, sun nisanci abinda zuciyarsu take sha'awa domin tsoron Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci na farkonsu shine al-imamu al-adil, shugaba adali. Shugaba adali, in aka ce shugaba shine wanda Allah ta'ala ya danka gudanar da al'amarin al'ummar musulmi a hannunsa akan kowane irin mataki ne, mataki na shugaban kasa gaba daya, ko mataki na gwamna, ko mataki na chairman, ko mataki na ainihin councilor, ko mataki na minister ko commissioner, ko mataki na shugabancin wata ma'aikata, bashi director ne na wata ma'aikata, ko shugabancin wata makaranta karama ko babba, ko matakin shugabanci na unguwa ko dagaci ko mai abin nan ko hakimi ko mai unguwa ko sarki, dukkan wani mukami kai hatta kai karan kanka a gidanku, Allah ta'ala ya danka shugabancin iyalinka a hannunka, matarka ko matanka da ƴaƴanka ka shiga cikin wannan hadisi. Saboda haka shugaba adali, adalin shugaba shine wanda yake aje kowane abu a mahallinsa, wanda yake ba wa kowa haƙƙin sa, wanda yake karbo haƙƙi daga wajen mai ƙarfi na mai rauni ya mayarwa mai rauni, wanda yake ga ya tsaya akan kowa ya kiyaye gaskiya, yayi gaskiya ya so gaskiya, wannan shine shugaba mai adalci. Al-adlu shine wad'u kulli shay'in mahallahu, komai a aje shi a wajensa, a dubi cancanta a cikin kowane irin abu, miji a gidansa, tsagayensa da matarsa ko matansa, ko tsakaninsa da ƴaƴansa, ya kasance yayi gaskiya, yayi adalci, ya ba kowa haƙƙinsa kafin shi ya nemi nashi. Wannan shine al-imamu al-adil. A wata ruwayar kamar yadda Ibn Abdul Barr ya faɗe ta a cikin tamhid, ta zo da al-imamu al-adil, wato shi karan kansa ma kamar shine adalcin, gudan adalci, saboda tsabar kiyaye adalci. Shugaba adali shi aka fara faɗa a cikin jerin gwanan mutanen nan guda bakwai da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai tashi. Waɗannan mutane guda bakwai aka fara faɗar shugaba, saboda shi ne amfaninsa yake gama kowa da kowa, ta yi sauran da aka faɗa kowa amfanin abin da yake ya taƙaita a kansa, amma adalcin shugaba yana shafar duk waɗanda suke ƙarƙashinsa, gwargwadon irin shugabancinsa. Saboda haka aka fara faɗar cewa shi ne farkon wanda Allah ta'ala zai sa shi a inuwarsa, ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa. Inuwar Allah ta'ala ta ce inuwar al'arshinsa, kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyi, annabi sallallahu alaihi wa sallama ce sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawm fi zilli arshihi yawm la zilla illa zillu arshi. Allah ta'ala zai sanya mutane bakwai a inuwarsa, ranar da babu inuwa sai inuwar arshinsa. Wannan ruwaya ta wannan hadisin ta zo da wannan lafazin ta hanyar Shu'ba ibn al-Hajjaj daga Khubayb ibn Abdurrahman har zuwa ƙarshen isnadin Abu Huraira a cikin littafin al-Asma' was-Sifat na Imam al-Baihaqi. Hakanan Al-Baghawi ya ambace ta a cikin littafinsa Sharh as-Sunnah. Saboda haka tantama da malamai ko kuma tattaunawa da malamai suka yi tayi game da inuwar al-arshi, inuwar Allah, cewa mecece inuwar Allah, wasu suka ce wannan bishiyar da take cikin aljanna wacce ake cewa da ita tsuba, wacce mahayi zai yi tafiyar shekara 500 a ƙarƙashin ta bai kure inuwar ta ba, wasu suka ce ita ce inuwar da ake nufi, wasu suka ce a inuwar aljanna ake nufi, to waccan ruwaya duk tare ba gaddama ita inuwar duba ita wannan bishiya ai a cikin aljanna take inuwar aljanna kuma ba za a shata ba sai an shiga aljanna sai an gama komai da komai an gama hisabi kowa ya tafi inda zai tafi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta Allah ya kiyashe mu anan ne za a shiga inuwar aljanna ita kuma wannan inuwa da ake magana za a sanya waɗannan mutane guda bakwai a ciki za a sanya musu ne a cikin ita inuwa yayin da ake cikin wani matsanancin hali yayin da rana za ta matso dab da kawunan mutane bakwalansu su rika zabbabaka saboda tsananin zafi a lokacin da mutane za su yi kowa yana ta kansa hatta annabawa suna nafsi-nafsi a lokacin babu wata inuwa sai inuwar al'arshin Allah to a wannan lokaci ne waɗannan mutane bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana su za su samu wannan tagomashi a ɗauke su daga tsananin zafin rana da wannan tagayyara a kai su inuwar al'arshi na farkonsu al'imamu al'adil kamar yadda muka faɗa shi ne shugaba na ƙwarai mai gaskiya mai adalci wanda ya tsare haƙƙin Allah ya tsare haƙƙin bayin Allah to wannan zai tafi inuwar al'arshi yayin da kowa yake wayyo ya rasa inda zai sa kansa sai mutum na biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa shabun nasha fi ibadatillah da matashi wanda ya girma a cikin bautar Allah babu shakka lokacin samarta lokacin da saurayi yake jin ganiyar karfinsa a lokacin duniya tana bujuro masa ta ko'ina tana sa masa gurace-gurace da sha'awa iri-iri yana ga a lokacin ya kamata ya more rayuwarsa domin yana ga masu more rayuwa ta wannan tafarkin suna morewa a lokacin shedan zai rika yi masa huduba iri-iri to amma duk da haka ya tsallake wannan gada ya tsallake wannan rami ya tsallake wannan tarko na shedan ya fi karfin shedan ya kayar da shedan da makircinsa ya danna zuciyarsa ya hana ta abinda take so babu shakka wannan ya cancanta ya samu irin wannan sakamako ya cancanta ya samu sakamako na inuwar al'arshi saboda yadda ya iya murkushe wannan wato wannan lokaci wannan zango mai hadarin gaske zangon samarta hadisi ya tabbata cikin musnad imamu ahmad da musnad abi ya'la da wasu daga cikin littattafan hadisi kamar littafin as-sunna na abu asim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a hadisin Uqba ibn Amir yana cewa inna rabbaka la ya'jabu min ash-shabbi laysat lahu sabwa inna rabbaka la ya'jabu min shabbin laysat lahu sabwa ubangijinka yana mamakin matashin da zai tashi ba tare da rawar kai ba ba tare da gigi ba a bisa ga ɗabi'a a bisa ga al'ada saurayi a irin wannan shekaru na samartaka yakan kasance mai gigi mai rawar kai mai ba ni na iya yana ganin kowa ba daidai yake ba ko aƙalla yana ganin kowa kamar kidahumi ne shi kadai ne wayayye to amma a ce ga wani saurayi ya tashi a cikin irin wannan matsayi amma kuma kaman mai kintsatse kammalalle babu gigi babu wato rawar kai tare da shi babu yan laifuffuka nan da can yana kokarin ya kiyaye addininsa ka ganshi a masallaci cikin dattijai ka ganshi a gurin karatu cikin manya duk inda ake aikin alkhairi ka ganshi a gurin babu shakka wannan abin sha'awa ne shi yasa ya zama na biyu ya zama shine na biyu bayan shugaba adali annabi ya ce wa shabun nasha'a ce fi ibadatillah ya tashi a cikin bautar Allah a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hatta tawaffahu Allah ya rike wannan matsayin bai sake shi ba har Allah ta'ala ya karbi ransa wato tun yana yaro karami yana matashin sa ya rike addinin sa kuma bai yi karkarwa ba bai yi rawa ba har Allah ta'ala ya kawo lokacin mutuwar sa ya mutu domin ana iya a samu wanda zai tashi da farko da kazar kazar na addini amma wata guguwa ta zo ta tafi da shi to shi wannan ba a samu haka ba shi yasa annabi ya ce hatta ya tawaffahu Allah har Allah ya karbi ransa to wannan shi ma yayi gwagwarmaya da zuciyarsa yayi gwagwarmaya da shedan ya fi karfin zuciyarsa ya danne ta bai bata abinda take so ba haka ya cancanta ranar gobe kiyama ya shiga inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar guda daya sannan na uku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid haka yake a cikin littafin bukhari da muslim qalbuhu mu'allaqun fil masajid wato zuciyarsa kamar yanda ka san fitilar masallaci kullun tana rataye cikin masallaci to haka zuciyarsa take da masallaci don haka idan yana masallaci daman gurin da yake sha'awar ya ga kansa kenan idan ya fita daga masallaci to zuciyarsa ba za ta bar masallaci ba qalbuhu mu'allaqun fil masajid kamar yanda yazo a wata ruwaya fa ka annama qalbuhu mu'allaqun bil masajid wato kai ka ce zuciyar gaba daya a masallaci aka rataye ta duk da cewa ga gangar jikinsa a waje gashi wata kila a makaranta gurin karatunsa ko gashi a kasuwa gurin sana'arsa ko gashi a ma'aikata gurin aikinsa ko gashi cikin abokansa zaune ko a gidansu amma zuciyarsa tana tare da masallaci yana tunanin a kira sallah ya zama cikin na farko farko na gaba gaba da zai lizimci masallaci wannan yana nuna maka shiddatu mulazamati bil masjid yadda yake son ya lizimci masallaci yadda yake son ko da yaushe ya kasance a masallaci kuma kada mu manta a tarihin musulunci masallaci shine matattara na masu imani waɗanda suke neman lahira shine matattara na masu neman ilimi a masallaci ake bada ilimi a masallaci ake samun wayewa ta addini da wayewa ta rayuwa saboda haka zuciyarsa har kullun tana rataye tana ainihin shauki ga wannan abu babu shakka wanda ya kasance haka ya sifantu da wata sifa babba ta imani wanda babu wanda zai iya wannan sai wanda ya yaki shedan ya fi karfin zuciyarsa saboda duk wata kujuba kujuba da wani abu na neman duniya da moreta da holewa ta rayuwa ba ta rayuwar duniya ba a cikin masallaci ake yin ta ba ana yin ta ne a wajen masallaci amma shi ya yaki zuciyarsa ya yakace ta da ta kada ta'allaka da wani abu na duniya ta ta'allaka da abin da yake lahira saboda masallatai kasuwa ce ta cin kasuwanci da ribar lahira to kaga wannan shi ma ya yaki zuciyarsa ya danne ta ya hana ta abin da take so ya sa ta bi Allah ta so abin da Allah yake so shi ma wannan ya cancanci ya kasance a cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar. Sannan na hudu, annabi ya ce wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, da wasu mutane guda biyu waɗanda san Allah da manzansa ne ya haɗa su, soyayya su ta haɗu don Allah, sun haɗu akan soyayyar, sun rabu akan soyayyar, ba wani abu ne na duniya ya haɗa su ba, ba wani gharad ne na duniya ya haɗa su ba, a'a soyayya ce da take cike da ikhlasi don Allah ake yin ta, soyayya ce irin ta mumini ga dan uwansa mumini, ta musulmi ga dan uwansa musulmi, ko musulma ga ƴar uwarta musulma, mumina ga ƴar uwarta mumina. Soyayya ce da ba duniya ce ta hada ta ba, ba dukiya ba, ba siyasa ba, ba unguwa ba, ba ƙasa ba, a'a kawai kasancewar wane yana son Allah da manzansa, wane yana son gaskiya, wane yana son musulunci, wane yana son alheri, wane yana yada alkhairi, wane yana karantar da alkhairi, don wannan nake son shi. Wannan ita ce almahabbatu fillah, kaso mutun dan Allah, wanda wannan wani abu ne wanda sai da shi imanin mutun yake cika. Idan ba za ka so ba dan Allah, ba za ka ki ba dan Allah, to imaninka har yanzu da saura. Kaso dan Allah, kaki dan Allah. Hadisi ya tabbata a cikin Sunan Tirmidhi, hadisin Abu Umama, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Wanda duk ya so dan Allah, ya ki dan Allah, ya bayar dan Allah, ya hana dan Allah, to wannan imaninsa ya cika cif cif. Saboda haka wanda zai so dan wani abu na duniya, ka so wani saboda kawai wani abu na duniya ya hada ku, ba Allah ba, to wannan akwai matsala a cikin imanin mutum. Ko ka kishi ba dan wani abu sai dan duniya, wannan akwai matsala a imanin mutum. Shi yasa annabi ya ce faqad istakmala al-iman, wannan sharadi ne daga cikin sharuddan da mutum zai samu a tattare da shi ya dandani abinda ake kira dandanan imani mai dadi da yafi komai dadi da ka sani. Zamana ya so mutum dan Allah, hadisi ya tabbata a cikin sahihaini Bukhari da Muslim, hadisin Anas ibn Malik wanda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Annabi yace abubuwa guda uku, sifofi guda uku, duk wadan duk mutumin da ya samu wadannan sifofi guda uku, to wannan shine ya samu dandano na imani a zuciyarsa. Ya zama Allah da manzansa ya fi so sama da kowa, sama da komai, koda iyayensa ne da suka haife shi, kai koda kan ransa ne kansa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisin na Bukhari, hadisin Abu Huraira da Anas, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dayan ku ba zai zama mumini ba har sai na ya fi so na fiye da iyayensa da ƴaƴansa da ma kowa. To ya zama ya so wani ba dan wani yake son shi ba sai dan Allah. Sannan kuma yaji baya sha'a, baya iya, wato yaje na kyamar ko daidai da rana daya kai ko daidai da sakan daya ba zai so ya koma cikin kazantar kafirci ba bayan Allah ya kubutar da shi kamar yanda ba zai so ba ya ga an dauke shi an jefa shi cikin wuta yadda kake kin ka tsinci kanka a wuta haka ya wajaba ka ki ka tsinci kanka a cikin kafirci to waɗannan abubuwa guda uku annabi ya ce duk mutumin da ya same su to wannan zai ji gardin imani a zuciyarsa sai ya rika jin cewa yafi kowa jin dadi a duniya sai ya samu abinda malamai suke cewa jannatul dunya aljannatul dunya kamar yadda ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa inna fil dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatul akhirah a duniya akwai wata aljanna wanda duk bai shige ta ba ta nan duniya to zai rasa shiga ta lahiran ma ita ce wannan ka rika jin dandano a zuciyarka na imani kana jin gardin sa ka ji cewa banda Allah da manzansa da abinda Allah da manzansa suke so babu abinda zai maka dadi a ranka to wannan yana daga cikin abinda waɗannan mutane suka sifanta da shi guda biyu tahabba fillah sun so junan su dan Allah saboda haka suka samu wannan gagarumar kyauta da ta goma shi daga Allah ta'ala ranar da babu wata irwa sai tashi hadisi ya tabbata cikin sahih muslim cikin muwatta na imam malik da sahih muslim hadisin abu huraira da yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa yaqulu allah yawm alqiyama aina almutahabbuna bi jalali alyawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli ina waɗanda suke san junan su ina masu san junan su saboda girma na ina suke inji Allah yace su taho yau zan sa su a cikin inuwata ranar da babu wata inuwa sai inuwata haka nan Imam Ahmad da wani sirruto hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yaqulu Allah ta'ala haqqat mahabbati للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتباذلين فيها الله يجي واتو سويا تاتا چنچنتا كوكا چي تا وجبا انجا الله غوطن دا سكي سنجونان سسبو دني الله يجي سويا تاتا وجبا ga waɗanda suke zama da junansu saboda ni soyayya ta ta wajaba ga waɗanda suke kai wa juna ziyara saboda ni soyayya ta ta wajaba ga waɗanda suke yi wa juna kyauta saboda ni kun san hadisin da Imam Muslim ya ruwaito na mutumin da Imam Bukhari ya ruwaito da Muslim na mutumin da ya fito zai ziyarci dan uwansa a wata alƙarya Allah ta'ala ya aiko masa mala'ika a hanyarsa ya tambaye shi ina za shi yace zai je ziyarar wani dan uwansa a wata alƙarya a wani gari yace fa hallaka indahu min ni'matin tarubbuha akwai wani dan abu wani abu na ni'ima wata maslaha da kake da ita a gurinsa da kake so ka gyara wato kana so ka kai masa ziyara ne saboda yan bukatunka da kake so ka bijiro masa kamar irin yawancin ziyarce-ziyarcen mu ne yanzu mutum ba zai zo ziyara ka ba sai in wata bukatarsa ta taso sai ya ce ya zo ne ya ziyarce ka sai kun gama gaisawa sai ya ce to kuma akwai wata yar bukatarsa ko wata yar maslahar sa ko wani abu da ya taso kaga ba tsantsar ziyara ce ta kawo shi ba ita dai ziyara ya dan raba ta ne ya kara ta ne da wannan maslahar tashi shi yasa mala'ikan Allah ta'ala ya ce ya fara tambayar sa tukunna tare da cewa Allah ya san menene a zuciyar mutum ya ce akwai wani abu na ni'ima wani abu na maslaha a gurinsa da kake so ka gyara ya ce a'a babu wani abu illa iyaka zan ziyarce shi ne dan Allah to sai ya ce to fa inni rasulullahi ilaik fa inni rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabta akhika fillah kama ahbabta akhaka fillah yace to ni manzo ne daga ubangijinka ya aiko ni zuwa gare ka in gaya maka shi ma Allah yana son ka kamar yanda ka so dan uwanka saboda shi saboda haka waɗanda suke soyayya dan Allah annabawa da shahidai duk sai sun yi gibda wato sai sun yi sha'awar irin sakamakon da Allah ta'ala zai ba su ranar gobe kiyama kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa cikin wani hadisi Imam at-Tabarani ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa inna min ibadillahi la unasan laysu bi anbiya laysu bi anbiya wala shuhada yaghbituhum al anbiya wa shuhada bi makanihim inda Allah annabi yace wa sahabbansa akwai wasu mutane cikin bayin Allah wadanda su ba annabawa bane su ba wadanda suka je fagen yaki suka yi shahada ba amma da annabawa da shuhada sun hango su a farfajiyar alkiyama sha'awar su suke sahabbai suka ce ya rasulullahi manhum akhbirna manhum suwa ne ne waɗannan suwa ne ne su ba annabawa ba shuhada ba amma annabawa da shuhada na sha'awar sakamakon su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace su ne mutanen da hum qaumun tahabbu fillah ليس بينهم أرحام ولا أموال يتعاطونها فإن على وجوههم لنورا وإنهم على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس فقرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون منزل الله صلى الله عليه وسلم yace su ne wasu mutane wadanda suka so junan su saboda Allah yace babu wata zumunta wato ba nasaba ce dangantaka ta jini ta hada su ba ba kuma wata hadar dukiya ce ta hada su ba kawai Allah ne ya hada su Annabi yace to za su zo fuskar suna haske na haskakawa kuma ga su akan mimbari na haske a gaban Allah Annabi yace ba sa jin tsoro yayin da mutane za su tsorata ba za su yi bakin ciki ba yayin da mutane za su yi bakin ciki annabi ya karanta fadar Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ku saurara waliyan Allah babu tsoro tattare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba to kaga wannan duka sakamako ne na soyayya dan Allah wannan gabar abinda yasa na dan tsaya nayi dan yi dajiya akan ta sosai saboda muna tsananin bukatarta muna rashin ta kaso dan uwanka dan Allah kakkaso shi saboda wani abu kaso shi saboda yana son alkhairi, saboda yana son aikin addini, saboda yana taimakon bayin Allah. Kaso shi saboda mutum ne mai kiyaye sallolinsa, kaso shi saboda mutum ne mai son ya yi ibada, mai son ya yada ilimi, ka sa masa soyayyarka. Yawanci irin wannan ta yi karanci a tsakaninmu, ba za ka samu wannan soyayyar ba, sai ka samu soyayya ce wacce babu Allah. Sai ka ga mutum yana son wani wanda yake aikinsa duk na shaidanu ne, wanda daga cikin magabata yana cewa soyayyar ka ba za ta zama don Allah ba, har sai ka bar wanda ya saba wa Allah, ka bar dan uwanka. Idza ahdatha hadathan wa illa fa inna mahabbataka iyyahu laysat lillah. Idan ya ka ganshi ya saki hanya, kace hadha firaqu baini wa bainik, amma ka cakudu da shi, ka so shi, ka rungume shi tare da yana saban Allah, iri da muzu kawai saboda wata maslahar duniya, to wannan sanda ka ba da Allah bane, ba shi ake magana ba, ba shi ne ake samun inuwar al'arshi ranar gobe kiyama da shi ba. Wannan soyayya ce ta in duniya. To kaga ita soyayya dan Allah, ashe sai ka rufe san duniya zuriyan a cikin daga zuciyarka, sannan ta samu, sai ka yaki zuciyarka, ba ka kawai za ta samu ba, sai ka yaki zuciyarka, ka tirsasa ta, ta yi wani abin da ba lalle ba shi take so ba. Sallallahu alaihi wa sallam sallama, wato anan za mu ga an faɗi mutum biyu amma a ɗaya suke, saboda aikin su ba zai yiwu ta bangare ɗaya ba, dole sai an samu biyu, amma lissafi ɗaya suke, saboda abu ɗaya suke yi, wannan yana son wannan dan Allah, wannan ma yana son dan uwansa dan Allah, saboda haka abu ɗaya suke, don haka a dunkule lissafi ɗaya aka yi musu. Sai na biyar, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal wa qala inni akhafu Allah, da mutumin da wata mace mai matsayi, mansib shine ash-sharaf wa nasab, tana da daraja, tana da nasaba. A riwayar Malik, amma da zati hasabin wal hasab yatanawalu ash-sharaf wal mal, gata da asali, gata da kyau, gata da kudi, ta hada duk abin da ake so, kuma mai wuyar samu, sai ta zama kawas ita ce take neman sa, ba shi ma ya neme ta ba, in shi ya nema sai ya jima, ko ma ya gama rayuwa bai samu ba, amma sai gashi ta hada duk abin da ba duniya yake so tana da su, sannan cikin sauki ta kawo kanta. Amma duk da haka ya ainihin gallabi zuciyarsa, ya fi karfinta, ya ce da ita inni akhafullah, a wata ruwayar inni akhafullah rabbal alami, ni ina tsoron Allah ubangijin halittu duka. Babu shakka wannan ba za ta taɓa yiwuwa ba sai ga mutumin da yake tsoron Allah da gaske, domin aikinsa ya nuna haka, ya faɗa da bakinsa kuma aikinsa ya nuna haka. Domin ai sau nawa mutum zai ce maka yana tsoron Allah amma ƙarya yake, ba tsoron Allah, amma shi wannan aikinsa ya tabbatar da haka, don ga inda zai nuna rashin tsoron Allah ɗin, amma ya ce yana tsoron Allah, saboda haka ya faɗa daga zuci, abinda ya faɗa ya faɗe shi ne haya'an min Allah wa taqwan min Allah, saboda kunyar Allah. Idan ba mai ganin su, to ai Allah yana ganin su. Rabbus samawati wal ard la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' alimun bi dhati sudur, yana ganin su. shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa bawa ba zai zama mai tsoron Allah ba ko ba zai tabbatar da tsoron Allahnsa ba sai ya kadaita da mace wacce ta cika irin wannan sifofi kuma ya batta dan Allah kamar yanda ya faru da Annabi Yusuf alaihi salam ai kun ga Allah shaida yayi masa da kansa yace Annabi Yusuf yana cikin masu ikhlasi kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlas Allah ce yana cikin masu ikhlasi saboda mai aikace ya nuna ba kawai cika baki bane to kaga wannan shi ma bai iya kaiwa ga wannan mataki ba sai da ya rukuma da zuciyarsa sai da ya fi karfin zuciyarsa ya danne ta sannan ya iya cin nasara sannan sai na shida annabi sallallahu alaihi wa sallama ce wa rajulun tasaddaqa a wata ruwaya tasaddaqa bi sadaqatin akhfa a wata ruwaya fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu da mutumin da ya dau sadaka ya bayar a boye hagunsa bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba kaga dai da hannun dama da na hagu tare suke komai tare suke yi wai saboda a ƙara nuna maka tsananin ikhlasinsa a cikin kyautarsa ya kai matuƙa ta yadda da hannunsa na dama mutum ne da yake hannunsa na hagu mutum ne da yake tare da shi suke yawo ko ina to da ba zai san yayi wannan kyautar ba shi ne abin da ake nufi akwai wasu malamai da suka ce ana nufin mala'ikan hagu ba zai sani ba wasu suka ce saboda ikhlasin da zai yi saboda babu riya ba za ta shafi na hagun ba sai na hagun ai daman laifi yake rubutawa akwai wanda sun faɗi haka amma dai abinda malamai suka ce ya fi fitowa zahiri shi ne ana nufin sirrantawa wajen sirrantawa wanda wannan yana nuna gayar ikhlasi wannan sadaka da annabi ya faɗa bi sadaqatin ta kunshi sadaka mandubiya ta kunshi sadaka ainihin wacce take tafarilla to kowane abu na zakata wajibi ce ya fitar ya bayar salin alin ba tare da ya nuna wa duniya cewa shi mai zakka bane kamar yadda wuka zaka ga an yi layi a kofar gidajensu wai za su fidda zakka za su shelanta gobe a zo za su bada zakka saboda haka sai duk unguwa an san suna zakka wasu ma sai an gaici yan jarida wai zai yi zakka saboda haka kaga wannan zakkar duk da cewa zimmarsa ya riga ya sauke nauyi amma kuma ta rasa ikhlasi saboda haka ana son ya zama da ikhlasi babu laifi idan ka bayyana sadaka a gaban mutane don su yi koyi wato kana gani mutane ne ana ta bayar ana ta cewa a bayar kowa ki bayarwa sai kai ka dauka bayar dan wannan ya kara ma wasu kuzari su ma ce a to wani nima bara in bayar watakila akwai wanda sun fika samu aka suka ga kai ka bayar sai su ji kunya ce ta wani ma ya bayar bare mu sai su bayar shi yasa Allah ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum in kun bayyana sadaka kun yi ta a fili saboda wasu su gani su ma su samu abin da za su yi koyi madalla da wannan in kuma kuka koye kuka ba wa talakawa a boye don ku mutunta su ku darakta su to wannan shi ne mafi alkhairi gare ku to kaga aka ce ya boye sadakarsa saboda tsabar sirrantawa da hannunsa na hagu wani mutum ne ba ma zai san na daman ya ba da wani abu ba to wannan yana nuna maka kamalul ikhlas cikar ikhlasinsa yana nuna maka kamalul ikhlas haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na bakwai wanda ya ce shi ne rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina kuma dai ambaci Allah shi kadai fa fadat aina idanuwan su suka kwararo wato suka fitar da hawaye wato saboda kuka da yake yi dan tsoron Allah kamar ma idanuwan ne suke zazzagowa shi yasa aka ce idanuwan fadat ainahu ana nufin dumu ainai amma aka jingina kwararo zuwa ga idan aka ce idanun suka kwararo to kaga anan shi kadai ne ba wasu tare da shi ballantana a tuhume shi a ce wannan kukan ba dan Allah yake yin sa ba shi kadai ne khaliyan daga shi sai Allah alamar ikhlasi cikin dare a ɗakin sa matarsa ba bacci take bata san ya tashi ba ya tuna Allah malamai sun ce zakarallahu anan abinda yake nufi zai kunshi ya tuna ni'imomin Allah da ainihin sassaucin Ubangiji da ya masa da abubuwan da ya masa na baiwa iri-iri ya tuna aljanna da abin da yake cikinta saboda sai idansa suka fara hawaye saboda shauƙin ya samu gidan aljanna haka nan ya kunshi mutumin da zai tuna girman Allah da haibar Ubangiji da uƙubarsa da fushinsa da kamunsa da tsananin azabarsa ga wanda ya saba masa don haka tsoro ya kama shi nan take idanunsa su fidda hawaye saboda tsoron Allah kaga kuka na farko kuka ne na shauki kuka na biyu kuma kuka ne na tsoron Allah tsoron azabarsa shi yasa a wata ruwayar hadisin ya zo fa fadat aynahu min khashyatillah saboda tsoron Allah idanunsa suka rika fidda hawaye wannan ita ce sifa ta mu'minai waɗanda zukatansu suke raurawa innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun tace sifa ta mu'minai masu cikakken imani waɗanda Allah ta'ala ya sifanta su da allazina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim يخرون للأذقان سجدا يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سند سكج أنا كرنت القرآن سيزكى تنسو سشجا سوران الله سفاد سي سجدا سنا كوكا وانا يقال موسو سوران الله يقال موسو خشوعي duk mutumin da zai ambaci Allah shi kadai ya tuna Allah shi kadai ya fitar da hawaye babu wanda ya isa ya shakkar ikhlasinsa ba wanda zai isa shakkar cewa mutumin nan dan Allah yake shi yasa ibnu uyayna sufyan ibnu uyayna yake cewa la yuhafizu ala qiyamil layli illa mu'min inda qiyamul layli ne mutum ya tashi da dare ya sallah mu'mini yake yi wannan saboda munafiki shi yana so yayi abinda mutane suke gani sanda zai yi a ce eh lalle wane yayi lalle wane yana yi lalle wane ya iya sannan zai yi idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila haka sai war mu'minai take asminafukai su suna yi ne dan a gani wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ud to amma wanda zai tashi cikin dare babu wanda ya sani yayi wa Allah raka'a biyu babu shakka wannan yana nuna ikhlasin sa yana nuna cewa dan Allah yake wadannan duka annabi yace a ranar gobe kiyama za a sa su cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwar sa ranar da kowa yake neman inuwa da zai fake su Allah ta'ala zai ce a kai su waɗannan guda bakwai ba ana nufin su kenan ba a wasu hadisai an ambaci wasu a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan saboda kamar yadda muka ce akwai wata sifa guda ɗaya da ta haɗa su ta ɗaure su suka zama abu ɗaya kowannensu sai da ya yaƙi zuciyarsa ya gallabe ta al-imam al-adil ai sai da ya zaki zuciyarsa wanda duniya gaba ɗaya ta zo masa bi hazafiriha duk al'amura a hannunsa suke taskar dukiyar al'umma tana hannunsa amma ya rufe ido ya danna zuciyarsa yayi adalci yayi gaskiya bai ci dukiyar al'umma ba kai ma ka san wannan ya yaki zuciyarsa shi yasa Allah ta'ala ya ce amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda duk zai hana zuciyarsa abinda take so ya ji tsoron tsayawa gaba ubangijin sara na gobe kiyama ya hana zuciyarsa abinda take so Allah ta'ala ya ce to wannan lalle aljanna ce makomarsa can ne mahadarsa matattararsa au da haka waɗannan dukkanin su sun kasance waɗanda suka gallabi zuciyarsu suka yaƙe ta suka hana san wato zuciyarsu abinda take so suka yi nasara a cikin sayyid muslim akwai hadisin abul yasar al-ansari ko abul yusur al-ansari wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man a'zara mu'siran aw wada'a anhu ko aw wada'a lahu adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu annabi sallallahu alaihi wa yake duk wanda ya ainihin dagawa wani bashi ya daga masa lokacin biya saboda ya ga bashi da shi sun yi da shi zai biya bayan wata daya ko bayan wata biyu lokacin biyan yayi babu abin zai da zai biya yace na kara maka wata daya har lokacin da Allah ya hore maka annabi yace ko kuma ma ya rage masa ko kuma ma ya share masa wada'a lahu imma wada'a lahu wada'an kulliyan aw wada'an juz'iyan ko ya ce da shi yana bin shi dubu dari ya ce to ka 50 kaga ya zamce masa rabi ko ya ce ka 70 ya zamce masa 30 ko ya ce ka 80 na rage maka 20 ko kuma ma ya ce ga waje ka na yafe maka gaba ɗaya na sare maka da bashi bana bukata annabi ya ce to wanda yayi wannan za a sa shi cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai shi sai tashi ashe kaga abin ya wuce bakwai illa iyaka waɗancan Allah ya faɗe su annabi ya faɗe su a dunkule sannan kuma ya faɗi wasu ya faɗi mayaki wanda ya fita yaki da wanda ya taimaka wa yaki da wanda ya taimaka wa maraya hadisai daban-daban sun zo wasu sun tabbata wasu ba su inganta ba waɗanda suke nuna cewa akwai ƙari akan waɗannan guda bakwai shi yasa wasu malamai suka yi littafi wajen sharhin waɗannan guda bakwai ɗin kamar wani wanda ya littafi al-lum'a fi sharhi hadithi saba'a da ainihin Ibn Hajar wanda shi ma yake da wani littafi wanda ya sharhin al-khisal al-musila al-khisal al-musila ila al-dhilal wato ɗabi'u ko halaye ko ayyuka waɗanda za su kai ka samu inuwar Allah sannan waɗannan hadisi da muka karanta za mu ga ana ta faɗar rajulani kar ka ɗauka abin ya taƙaita a kan namiji kawai banda mace a'a malamai suka ce har su ma mata in akwai gunda za a yi togaciya a sha'anin mata a hadisin bai fi guri biyu ba gurin al-imamu al-adil idan ana nufin al-wilayatu al-uzma ana nufin shugabanci na gaba daya wanda a musulunci an sani mace ba za ta zama shugaban kasa ba ko gwamna za ta iya rike wasu yan abin nan wasu za ta iya rike makaranta misali ta mata misali za a iya bata wannan wilaya khassa ce amma al-wilaya al-amma a musulunci magana mafi karfi shine sai namiji saboda haka kaga in ana nufin al-wilaya al-amma ita bata shiga ba amma ai za ta shiga wilaya khassa matsayinta a gida tare da ƴaƴanta da iyalanta tana da wilaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatu an ra'iyatiha mace mai kiwo ce a gidan mijinta saboda kaga iyanan tana da shugabanci akan ƴaƴanta da waɗanda Allah ta'ala ya sanya renan su a hannunta to ita ma in tayi adalci ta shiga cikin al-imamul adil wuri na biyu shine rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid suka ce ita mace ba a ce kullun kullun sai ta tafi masallaci ba, bal ma an fi so ta yi sallar ta a gidanta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna, kar ku hana mata su je masallatai in sun nemi izinin ku, amma su yi sallah a gidaddajin su yafi musu alkhairi. Saboda haka ita kaga ba za ta zama, ba a ce ta zama ita ba qalbuha mu'allaqun bil masjid ba, kullun tana masallaci, ita an fi son ta yi sallar ta a gida. To malamai suka ce banda waɗannan gabobi guda biyu sauran hadisin duka babu bambanci da mace da namiji, kowanne daga cikin su idan ya sifantu da ɗaya daga cikin waɗannan sifofi zai samu inuwar al'arshi ranar da kowa yake buƙatar ya samu irin wannan inuwa, ranar da babu wata inuwa sai tashi. Allah ta'ala ka samu dace muna cikin waɗanda za su samu wannan inuwa ranar da babu inuwa sai ta Ubangiji. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.